This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yako Makeri. Hamas ta saki wasu ƙarin mutane uku a jiya Asabar a wata musayar da aka sako fursunonin Falasɗinawa kusan 400 wanda aka sako da yammacin jiya. Da yammacin jiya Asabar ɗin ne, sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya isa Isra'ila domin fara rangajinsa na farko a yankin gabas da tsakiya. Zai yi tattaunawa akan shirin tsagaita wuta mai tattare da rudani da kuma shirin shugaba Donald Trump akan Gaza a ganawarsa da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Lahadi. Mutane ukun da aka sake a jiya Asabar dukkansu mazauna yankin Kibbutz Ne'er Oz ne da ke kudancin Isra'ila. A miƙa mutane ukun ne ga ƙungiyar Red Cross ta ƙasa da ƙasa a birnin Khan Yunis da ke Gaza kafin aka kwashe su zuwa ga sojojin Isra'ila. A Tel Aviv, ‘yan uwa da abokan arziki suna kallon bidiyon sako mutanen ne kana mutanen suka sako a cikin mota inda aka miƙa su. Hukumar tattara haraji ta Amurka ta IRS za ta sallami dubban ma’aikata na wucin gadi a tsakiyar lokacin karɓar haraji, a cewar wasu majiyoyi biyu da ke da masaniya ga shirin hukumar, kuma rage ma’aikatan ka iya faruwa nan da mako mai zuwa. Gwamnatin Trump ta ƙara ƙaimi a yunkurinta na rage yawan ma'aikatan gwamnatin tarayya. Tana ɗaukar wannan matakin ne ta hanyar umurtar hukumominta da su kori kusan dukkan ma'aikatansu na wucin gadi da ba su riga sun samu kariyar ma'aikatan jama'a ba. Sai dai ba iya gane adadin ma'aikatan hukumar ta IRS da matakin zai shafa ba. A baya, gwamnatin ta sanar da shirin ba da diya ga ma'aikatan gwamnatin tarayya da suka amince su ajiye aikinsu. Wani shirin kaucewar ritaya domin rage yawan ma'aikatan gwamnati cikin gaggawa. Wannan shirin ya ƙare ne a ranar 6 ga watan Fabrairu. Kana jami'an gwamnati sun ce duk wani ma'aikacin da ya amince ya ajiye aikinsa zai riƙa karɓan albashinsa har zuwa ranar 30 ga watan Satumba. A jiya Asabar, fargaba ta mamaye baki ɗayan birni mafi girma na biyu a gabashin Congo, inda dubban mazauna yankin suka tsere cikin kaduwa yayin da ƙungiyar 'yan tawaye masu samun goyon bayan Rwanda suke dannawa a cikin yankin. Da safiyar da ta gabata kafin mayakan M23 su isa kewayen Bukavu, birni mai yawan mutane miliyan 1,300,000 wanda ke tazaran kilomita 101 a kudu da birnin Goma da ke hannun 'yan tawayen. Mazauna yankin sun bazama akan tituna suna yunkurin tserewa kana 'yan fashi suna cika jaka da duk abin da suka samu. Da yammacin jiya Asabar, an dan samu kwanciyar hankali a Bukavu lokacin da aka daina harbe-harbe bayan da sojojin Congo suka fice daga birnin kana suka tuka motocinsu zuwa kudu, inji wani mazaunin Bukavu Alexis Bisimwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nahiyar Turai ba za ta samu wurin zama ba a teburin tattauna batun zaman lafiyar Ukraine, inji wakilin Donald Trump a Ukraine yana faɗa a jiya Asabar bayan da Washington ta aike da tambayoyi ga manyan biranen Turai. Tana tambayar su wani irin gudunmuwa za su iya baiwa Kyiv. Trump ya ba ƙawayensu na Turai mamaki a wannan mako, inda ya kira shugaban Rasha Vladimir Putin ba tare da tuntuɓar su ko Kyiv ba, kana ya ayyana fara tattaunawar zaman lafiya nan da nan. Jama'an gwamnatin Trump sun bayyana karara a cikin 'yan kwanakin nan cewa suna sa ran ƙawayensu na Turai mambobin NATO za su ɗauki muhimman alhakin yankin, saboda yanzu Amurka na da muhimman batutuwa a gabanta kamar batun kare iyaka da kuma mayarwa da China martani. Matakin na Amurka ya haifar da fargabar cewa akwai yiwuwar yin waje da Turai a cikin tattaunawar zaman lafiya da zai yi tasiri akan tsaron su kansu, musamman idan ana ganin tattaunawar za ta ƙarfafa Rasha. A ƙarshe, akalla mutane 15 ne suka mutu a wani turmutsutsu a tashar jirgin ƙasa a babban birnin ƙasar India a jiya Asabar, lokacin da mutane suka taru suna jira su ɗauki jirgi zuwa taron ibada mafi girma a duniya. Wani ma'aikacin lafiya yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. A kowane shekaru 12, taron ibadan Kumbh Mela yana tattaro gwamman miliyoyin mabiya addinin Hindu zuwa birnin Prayagraj da ke arewacin ƙasar. Kana yana da tarihin bala'o'i masu nasaba da taro, ciki har da wanda ya faru a watan da ya gabata, inda akalla mutane 30 suka mutu a wani turmutsutsu a wurin ibada mai tsarki na Ganges da Yamuna da kuma kogin Saraswati mai tattare da tarihi. Gaggawa a tashar jirgin ƙasar na New Delhi ya faru ne a jiya Asabar, yayin da jama'a ke kokarin shiga jirgin ƙasa don zuwa taron da ke gudana wanda zai ƙare a ranar 26 ga watan Fabrairu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, mi adalakai karmi a kazan ba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tunda ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci za mu tattauna ne da matashin Arewa na farko da ya sami shiga kundin bajinta na duniya na Guinness, wato Guinness World Record a fannin ɗaukan hoto. Kundin bajintan Guinness wani babban shiri ne da ke baje kolin nasarorin zagaguran mutane a fannonin rayuwa daban-daban da suka ɗauka don nuna wa duniya bajintarsu, a ƙarfafawa na baya akan mahimmancin jajircewa akan duk abin da mutum ya sanya a gaba. Alƙaliman ƙididdiga na baya-bayan nan a yanar gizo sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya 47 ne suka shiga kundin bajintan Guinness, waɗanda suka haɗa da sanannun mutane irin su marigayi mawaki Fela Kuti, tsohon shugaban ƙungiyar Super Eagles wato marigayi Steven Keshi, na baya-bayan nan kuma mai girke-girken zamani Hilda Basi da kuma Tunde Onakoya mai buga wasan chess. A shekarar 2020 ma wani ɗan Najeriya daga jihar Kano mai suna Haruna Abdulaziz ya shiga kundin na Guinness a bisa kafa tarihin wanda ya fi yawan taɓa ƙwallo da ƙafa a cikin minti ɗaya. A baya-bayan nan kuma sai aka sami matashi ɗan jihar Yobe, Abdulrahman Sa'idu, da ya kafa sabon tarihi a kundin bajintan na Guinness, wanda zai fara mana bayani akan me ya jawo ra'ayinsa ga shiga gasar, irin goyon bayan da ya samu da ma ƙalubalen da ya fuskanta.
Sunana Sa'idu Abdulrahman, ni mai ɗaukan hoto ne wanda ya kasance portrait and documentary photography, wanda yake ɗaukan hotunan abin da ya shafi tarihi da kuma al'adu, event haka da dai sauransu. Babban abin da ya jawo ra'ayina na shiga gasar har kuma Allah ya tabbatar da nasara a wannan lokacin shine din karfafawa matasa masu tasowa wanda suke da kokarin su ga sun shiga sana'ar photography, especially a nan Najeriya, musamman makarantar da naje na kaddamar da wannan attempt na breaking wannan record din secondary school ne. To hakan ya kasance kaman yunkuri ne na encouraging nasu su kasance su irin wannan wata rana, sannan kuma su dogara da kansu. Sannan abu na biyu, abin da ya kara jan ra'ayina na dauki wannan hotuna masu yawa har na shiga wannan gasa ne nasara shine kasancewar a Najeriya muna da abubuwan nunawa a duniya na al'adu da ilmantarwa da dai abubuwa da yawa wanda in kika duba saukar hoton ne ke iya kawo bayanan da zai fi gamsarwa a duniya cewa wannan abin da gaske ne. Wannan na shi ma daga cikin dalilin da yasa na dauki wannan hoton, saboda nunawa duniya muhimmancin harkan ita kanta daukar hoto din.
Ta yaya ka shiga gasar Guinness World Record ma tun farko?
Allah hakika, yadda na shiga wannan tsari shine akwai shafin su na yanar gizo, wato website kenan ake cewa a turance, ta wannan gurin zaka je ka shiga ka bude account da su. Idan ka bude account da su za su baka dama su confirmation daga email address naka, sannan zaka shiga akwai gunda zaka je ka cike cewa kana so ka yi creating sabon record ko kuma kana so ka yi breaking din record din wani wanda yayi. Dan kai wannan zaka tura musu daga kan dashboard ɗinka da yake cikin wannan website din kenan. Za su bibiya, saboda ana yawan cike cikin record daga duniya, za su baka kalla ya kai wata uku. In kuma zaka biya fee royalty, wato kaman zaka biya ka clear review da wuri su duba maka, to suna da wani payment animator da suke wanda za su hada kaman team daga wurin su wanda za su duba maka wannan abin naka within 2 weeks ko kuma dai ma dan gaza wannan lokacin. To ni nayi nawa na jira bayan wannan wata uku suka tura min cewa yanzu sun yadda wannan record din da nayi offline nake so nayi breaking din da je ne breaking din sa. To da nazo ni suka tura min PDF na dokokin tsare-tsaren yadda ake bukata kuma da bukatun da na kawo mai karatu mai level kaman 16 kuma da fili wanda yake wurin da dai sauran kaidodi da suka kakkawo na irin location da yanayin yadda in an zo dauka ga irin kalan hoton da suke so ga kalan background da dai sauran su haka. To duka nayi kokarin nayi providing wannan shirye-shiryen wannan abin ya dauke ni yafi shekara ɗaya saboda kaidodin da suka gindaya da suka tura min cewa iya kuskuren da za su iya dauka a cikin awa ɗayan nan da zan yi ina daukan hoto shine second ɗaya saboda abu ne na duniya gaba ɗaya babu wani abin da za a dauke shi na maganin kuskure.
Na'am, ko za ka yi mana bayani akan tsawon lokacin da ka dauka dan shiryawa shigar wannan gasa?
Nayi kusan shekara ɗaya ina shirye-shirye na da kuma ƙwararrun wanda suka san abubuwa wanda ban sani ba wanda ya dan shiga min kai da dai sauran su haka.
Wani mataki ka dauka bayan gama tuntubar mutane da za su taimaka maka a yayin gasar?
Bayan na gama tuntuba na hada da duk wasu abubuwan da ya kamata nayi wannan shiga gasa nazo na hada team na musamman muka zo muka kaddamar da wannan abu. Bayan mun yi shi immediately sun baka approval cewa ka je kai breaking record dinka. To akwai manager akan dashboard dinka da za baka duk abin da zaka yi zaka tuntube shi. Bayan wannan akwai video da suka bukata wanda duk program da za a dauka tun daga farkon fara program har karshe zan dauki wannan. Yana daya daga cikin kaman dalilin za a tabbatar an yi. Sannan suna da bukatar media articles wato gidajen jaridu musamman national news a ce su sassaka. To dole sai da muka inviting national gidajen jaridu wanda suka ba su kai covering abun live a wurin. Kana da bukatar evidences ne amma gaskiya masu tsaurin gaske ne. Daga karshe muka gama yin komai da komai muka zo muka yi uploading video akan dashboard. Wanda zan yace mana video da muka tura ba su shigo muka kara uploading video. Har ya kara ce mana akwai gyare-gyare saboda yanayin network da dai sauran su san da mana na bar garin da nake na dan jini wurin da akwai network sannan ne uploading sannan ya tabbatar mun gashi yayi gutu ya tafi.
Shin akwai wani kuɗin da ka biya kafin takardar shaidar shiga kundin ya zo maka a Najeriya?
Kamar yadda kullum Guinness Book of Records suke faɗa su ba wai a ƙarƙashin gwamnati suke ko kuma ɗaukar ɗauyenin su ake a duniya ba. Su management ne masu zaman kansu kai ne idan kana son kai wani abu ko breaking record din zaka yi zaka isa yin riguna a gurin su ko certificate duk sun faɗa sayarwa suke su da international recognition suke ba wa mutane a duniya. Secondly ma idan ka gama breaking record ɗinka idan kana so za a maka quick review zaka biya priority za su haɗa team gaba ɗaya. To a wannan lokacin ne kokarin na biya wannan team ɗin kusan dana 300 ina zaɓin ban manta ba da wani abu. Aka duba mun record ɗina duk da ke na samu issue na offloading na saka wani behavior da sauran shi yasa ma dauki lokaci har ba sanar da wurin ba kai kusan wata ɗaya da dan wasu satin. To daga karshe dai suka tura min email cewa alhamdulillah sun tabbatar mun yanzu ne mai record ɗin sannan zan iya zuwa ni download certificate ɗina in sai shi. To a wannan lokacin na je ne kokarin na sai certificate ɗin aka saka mun a jirgi daga Ingila aka kawo mun nan Najeriya.
Wani fannin daukan hoto kai amfani da shi a cikin gasar kuma menene dalilin ka?
Wato shi kalan wannan hoto da na dauka hoto ne da ake kira shi headshot kamar irin hoton da ake dauka wanda ba za a dauki mutum har can kasa ba kamar dai official hoto da ake yi haka na irin frame ko kuma na office haka. To shine hoton da ba zai kasance zai nuna mutum duka ba daga iyakan ka zuwa dai kirjinka haka ko kuma zuwa cibiyar mutum haka zaka dauke shi. Na dauki wannan hoton ne saboda ina so ne karfafawa matasa masu tasowa wanda suke da ra'ayi shi harkan photography musamman a wurin nuna bajintar su da ilmantarwa da dai sauran su.
To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu sake komawa ga Abdulrahman Sa'idu. Ganin cewa samun nasara a irin wannan gasa na bukatar kuɗi da taimakon mutane da za su mara maka baya don cimma nasara. Shin akwai waɗanda suka ɗauki nauyin shigarka wannan gasa?
Eh, gaskiya na samu tallafi daga gwamnatin jihar Yobe musamman mai girma gwamnatin jihar Yobe da kuma sakataren hukumar ba da agajin gaggawa wato SEMA, commissioner youth and support da kuma commissioner information da sai dai sauran mutane 100% support na samu da wurin su. Saboda duk wannan program da kika gani na dauki shekara ina yi wannan abun zan ce miki a cikin 180 gwamna ne wannan aiki amma gaskiya mutane ma sun yi kokari sun ba da support sosai yadda ba kya tunani.
Na'am, waɗanne irin kalubale ka fuskanta?
To gaskiya na fuskanci kalubale da yawa kasancewar zan ce miki ni ne kusan mutum na farko a arewacin Najeriya wanda na fara breaking Guinness World Record fannin daukan hoto ban san ko a wani fanni akwai ba. To gaskiya na fuskanci kalubale da yawa dan asali wannan program din da nake so nayi ma a Kano na so nayi. To dai aka zo aka dan samu issue da ke lokacin akwai issue crisis da ake tunanin za a yi zanga zangan nan kuma akalla zan tara mutane kusan 1000 dole ne lokacin da dawo da shi da zo nayi a cikin jihata jihar Yobe. Akan wannan abun akwai wanda har iyaye na ya zaga wallahi.
Ku nawa kuka yi wannan aikin?
Gaskiya team din da muka yi wannan aiki akalla za mu kai mutane 50 saboda iya wanda suka jera mutane ma mutane 50 da na ga ya miki mun ware mutane 20 ne saboda target din mu dama muna son da farko mu dauki mutane 600 ne to amma da muka zo muka ga yanayin daliban da wannan sai muka ga zamu isa mu haka muka ce to why not me organizing ya zama team din da za su control din mutane 50 din nan su zama guda 20 kin ga inda aka yi plusin nasu shine zai ba da mutane 1000
wani tasiri ne nasarar da ka samu na shiga kundin bajinta na Guinness ya kawo maka a yanzu
alhamdulillah tun daga lokacin da na kaddamar da wannan team na breaking Guinness book of record daga ran da aka ce an gama dauka gidajen jaridu sun dauka sun saka to gaskiya tun daga wannan lokacin na fara ganin canjin abubuwa kira da fatan alkhairi da sauransu har zuwa lokacin da suka zo suka tabbatar da cewa nayi nasara daga lokacin da suka tabbatar da cewa nayi nasara kuma da na karasawa sai nasaran har yanzu ta kara samuwa ko a yanayin sana'an da nake ma na kara samun inganci da nazo kuma nayi presenting certificate dina a mai girma gwamnatin jihar Yobe a wannan lokacin akwai alkawarurruka da abubuwa wanda ya mun daga karshe ma kuma ya dauki mota ya bani
wadannan shawara zaka ba wa matasa ɗan uwanka a daidai wannan lokaci
shawara da zan ba wa matasa shine duk wani matashi akan kome yake ba ma sai layin daukan hoto ba ya dage kuma yayi addu'a kuma ya rike gaskiya ya jajirce Guinness World Record ba wai sai lalle akan photography zaka iya breaking record ko kuma zaka iya setting record ba zaka iya akan duk wani fannin nuka na rayuwa akwai abin da ma ba su da record din kuma abu ne wanda ya kamata ka nuna shi a duniya zaka iya zuwa ka cike ka nemi sabon application kenan ka saka
muna godiya to masu sauraro duka annan zamu kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amerika sai kuma matashin da ya kafa tarihi da ya kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan makon zai leka ne kasar Niger inda masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya suke daukar matakai don yaki da wani nau'in cuta da suka kira da farar masassara Farar masassara cuta ce da kan zo da zazzabi mai tsanani a wasu lokutan ma ta kan kai ga rasa rai kuma cuta ce wadda wani nau'in macen sauro ke haddasawa a kokarin da ake yi don yaki da wannan cuta a kasar ta Niger ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ware wasu kudade don gudanar da aikin rigakafi a wasu jihohin kasar da aka samu bullar wannan cutar kamar Maradi da Agadez domin jin karin bayani game da wannan cutar da ma wasu daga cikin illolinta abokin aiki na a Maradi Mansur Sani ya zanta da jami'in yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Maradi wato Dr. Lawali Ibrahim ga kuma yadda tasu ta kasance
ana magana akan cutar na zazzabin farar masassara ne ce ce ita a gulgulu
ita farar masassara ciwo ne mai matuƙar hatsari ga wanda ya kamu da wannan ciwo to kuma ita wannan farar masassara mutane da su mamaki da wani kalar sauro ne ke haddasa ta idan mutum ya kamu da wannan farar masassara to za ku ganin wasu alamu masu tsanani da ke bayyana ko mutum zai shi koma da zahiri jiki kenan yanayin masassara mai tsanani bayan haka nan za ku ganin idanunsu sun yi masara bayan ido sun yi masara kuma za ku ganin hannun shi nan ta hannun shi ya yi fari pet kuma sannan za ku ganin mutum yana zuba da jini ta bakin shi har zuwa dubarshi to kaga kenan in aka dubi a tsaya ma bisa wannan alamomi farar masassara ya ce wani gaskiya bakin gwargwado mai hatsari kwarai
wannan farar masassara kunci kawai a kowane nau'in sauro ne wanda yake tilawa bai tabbatar sauro da ke tilawa ana yin zazzabin cizon sauro ne bambancin su
kai ka san shi kalar sauro ko yadda ka san kalar kihi ne kan ka zo za ka iske kaloli da yawa to shi ma yana da kalolin shi da yawa bakin gwargwado kalar da ke haddasa wannan farar masassara kala ce ta daban kuma yawanci za ka iske cewa kala ce wadda ta yi tsanani ko inda ke da tankunci haka na ita ce da sauran su da komi da komi don kawai zama ka ɗauki nan na jihar Murali sai ka ga da aka samu kala sai aka same ta a jihar in ce Gunduma Gazawa kuma a Gazawa kin sai ya kasance wani bangare can na wajen garin cikin likita aikawa ake ce mishi Gwarabuja ake ce mishi idan ka je can za ka ganin wuri ne bakin gwargwado mai itace da sauran su da komi da komi wannan kala sauran ana samun shi cikin irin wannan kasar kuma ina nan yana yawo cikin mahabbatan mane kawai ake samu shi eh don kenan sabo ake cin shi amma kala daban martaban manta da waga kala wadda ke cin mutane tana samu sun sassara ke da sabo
wannan kuran hasa za a iya cewa ta bulla a kasar Nija ina ne ta bulla a wani yanki kuma wace irin illa ta fara yi
yau kawai da mun kusanta cewa bakin gargado farar masarara tana cikin jama'a kuma tana yin banna kwarai amma sai kasance daga shekara ta 2021 zuwa 2023 sai aka samu mutane wanda suka kamu da wannan farar masarara ko yanzu muka dauki jihar Dogon Dutse cikin kwance garin Dogon Dutse gunduma Dogon Dutse da ita cikin jihar Dutse gunduma ke ta jihar Tawa sannan a Ciro Zerin a jihar Agara sannan nan ga zuwa a jihar Maradi bakin gargado inda aka samu wannan mutane wanda suka kamu da wannan ciwo na farar masarara gwamnati da hawa masu kama gwamnati sun samu sun shirya zaɓe na shaushawa saboda a kare mutane tun da an ga cewa babu lake nan a ɗauki mataki tun da ka kasance matakin da ke gare mu ko in ce matakaman da ke gare mu na kuka da wannan farar masarara shi ne daga kashi duka an musu zagaye na shaushawa kawai yadda muke nan yau Maradi mun fara ta da zawa bara 2023 tun da shi ne ka na baya-bayan da aka samu su ma an musu wannan zagaye na allurar farar masarara to ka ji yadda abin yake bisa kan nauyi da ya rataya ga gwamnati da kuma duk inda wasu likitoci suke na kare lafiyar jama'a bakin gargado duk inda aka ga cewa irin wannan abin ya bala to za a zabura a yi wannan rigakafi allurar rigakafi da ma a kare jama'a eh wannan allurar ko wannan kwatanta muka an fara yin su ko wanda inda na zana Dogon Dutse keta da Ciro sannan aka yi ga zawa to yanzu ga munan Maradi kuma insha Allah Maradi a Garas kenan wannan yanzu dai ake yi kuma insha Allah za a dauki wata jiha biyu nan da ba wannan lokaci ba kuma a samu bakin gargado duka ko wata jiha ta kasance da sau
wani irin rukuni ne cikin al'umma maza da mata yara da manya ko kuma daidai wani adadi ne a suke daukar wannan rigakafi
yau wannan allura ta daga sai da za a yi ta shafi maza da mata amma kawai yanzu sai mu dauki yara sai aka ce sai yaron ya yi wata tara kuma bakin gargado wai ba wani sabon abu ne duk likitocin da ka zuwa ga yawon gan mu za ka sanu allurar ta farar masarara ana mai yara ita amma sai sun kai wata tara to ta ne yake ta kenan wannan kamfani sai aka ce yanzu duk yaran sun kai wata tara gaba ɗaya ne da Maradi da jihar Agadas an musu wannan allura amma ban da jihar Gazawa da jihar Ciro a Agadas ba dan kuma ne sai da an yi ta 2023 bayan yaran wata tara sai aka ce duk wani mamluki wanda shekarun su ba su wuce shekara 60 ba kenan har shekara 60 ne da ya tantanta a mushi wannan
allo ne ta za a yi ta yana da illa
ita dai guda ce ake yi bakin gargado cikin rayuwa
kamar ta haka
ba ne kamar ta eh ba ta sake mutan annin wannan suka guda da aka muka ta kare ta insha Allah cikin rayuwa
ba kamar sauran shaushawa ba da ake yi a cikin yawan yin ta bai da matsala sai dai ƙara lafiya
eh a'a ita ma bakin gargado kawai dai da aka tsaya da kin haka ne kasan abin ya shaho ne wajen jawo hankalin mutane su gane ko ga gane in an muku wannan allura aka masu ta guda to ta kare ka tsawon rayuwa su don ta nan babu wata fa'ida a kara kuwa a shi ya sa aka yi daga zuwa saboda ana nihin ba da sun samu mutum ya sa kuma a ji kara su tun da an ce
wala jila kuma abu ci ba zai yi za ta kashe mu
yau shi ne da kyau ma yau baka gani bayan zo aka yi ta daga ta aka yi ta daga ta aka yi ta daga ta dan kuma sai nauyi ke gare ta nauyi bisa mutanen ta kamata a
kuma da kiyaye shi miliyoyi nawa ne za ta rashi
to wannan bakin gargado dai suna da nauyi
suna da yawa
da dalilin abin da yasa aka gwada kuma sannan ga yawancin mutanen bakin gargado din da zama ga zan kuran ka maka yanzu nan jihar Maradi da mu ma mutum 5 miliyan ma san
miliyan 5
miliyan 5 da yan tattalin kenan tun da akwai ma kenan sai akai ta har miliyan 6 kuwa mutanen ta kamata amma na allura
wanda za su yi ka'idar wannan allura ga al'umma ko bai san an yi ta suna samun wani canjin yanayi a jikin su lokacin da aka yi ta
ai tare fa'ida ta ita ce idan mutum ya same ta za ta kare shi da wannan zazzabi da farar masarara bayan an yi wannan allura ka wadda wasu magani ana kusantar mutane akwai wasu 'yan abubuwa da ke iya su biyo baya na amma ya bambanta daga wancan zuwa wancan tana ga akan mata ita zazzabi ko kuma inda aka mishi wajen ciwo ko wuri da dan yadanni da yana mishi abin nan wannan ba komai bane
kuwa da kallo
sai kuwa da wannan mai wucewa ne idan kuma mutum ya ji ya kawo abin ya dan jashi yana iya zo likita mai kusa sai likita su ga wannan duka ba mutum ne
kuke jira da al'umma game da wannan shaushawa da ta an fara a wasu rayu ko kuma in ce a cikin
yawa ko bangaren mu na jama'a wanda su ne su ne ma kenan mutane su yarda su kawo kansu ko su yarda musu na lura muna jira ga al'umma ya hammara da bakin gurgudu su kama mu duk wanda kasance suna cikin wannan katanga to na lura ina ne mota tar zuwa shekara sakan bakin gurgudu mutane su zo su kawo kansu ko ku za a iske su ko ku kawo kansu
da zama ga nan san da goyo ko mai ciki
yawa sai aka ce a cikin wannan lura an kebe mace mai ciki har ma mace mai goyo amma wadda yaron ta bai kai wata tara ba an ce nan duk matan su kusan suna ciki to bakin gwalgwado kun san nan cikin lokaci an dauke shi abin ba a sana yau da su tun ta kasance na gana yara da ke nan kasu sauye inda za mu sauna lura ba dan kuma idan an ce kasu su an hita su
me ya sa ɗan kuna ƙarshe
sakuna na ƙarshe an ce
da
tana gizo ba ta wuce ko gini a matsayina ga kuma matsayin da niko riki riko a nan da rasu ta murari shine na ingancewa bakin gwargwado mutane sun hito da fifi da wani ke cikin wannan katanga a musu allura ba don kuma ne dan adadin da muka aza na miliyan biyar da wani abu ta kasance mun wuce shi bakin gwargwado ita dai wannan allura ce mai kare mutane da wannan ciwon mahram
masu sa. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo ƙarshen shirin na wannan makon. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dukka Shehu Tony Mamun addinin Krista. Kira da zan yi wa Kristocin Arewacin Najeriya musamman da kuma Najeriya gabaki ɗaya shine ina roƙo har ga Allah subhanahu ta'ala wanda duka mai tsoron Allah musulmi ko Krista muke roƙar da sunansa guda muke bauta masa domin ya ji juyayin mu mu zauna lafiya ina roƙo abinda yanayin ƙasar nan yake ciki ya shafi Krista ya shafi musulmi da ne yanayin zaman ƙasa da yanayin rashin tsaro ya shafi Krista bai ba musulmi ba bai Krista ba yanayin zamantakewa mu ya kamata mu ji tsoron Allah musulmi ya kaunaci Krista Krista ya kaunaci musulmi dalili kwa ubanmu faɗai ne annabi Ibrahim ɗin nan yana cikin alkur'ani mai girma annabi Ibrahim ɗin nan yana cikin bible ɗinmu ta Krista yana cikin kuma littafin taura ta yahudawa littafin mu bible ya nuna mana babu mai tsoron Allah irin annabi Ibrahim me yasa mu ba za mu koyi ba daga annabi Ibrahim yanda dangantakansa da ubangiji daga ƙarshe ina roƙo abin da yake faruwa a ƙasan gabas misali wato tsakanin filistiniyawa da isra'ilawa kar mu yadda haƙiƙan kiyayya ta filistiniyawa da kuma isra'ilawa wanda ya fara fiye da shekara 2000 da suka wuce tun kafin annabi isa wato isiyesu almasihu suna da kiyayya da gabana su akan yanki ne na ƙasa ci a kawo mana bakin ciki fara gaba da juna na roke mu ina roƙon Allah ubangiji ya kuma kawo zaman lafiya wannan mulkin Najeriya Allah ya albarkaci wannan ƙasa.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.